Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan 14 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Aliyu, za mu gabatar muku da shirinmu na nawar haka. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana kasar Iran a zamar wacce ba ta mutunta yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyar kasar. Sakataren tsaro na Amurka kuma ya kira ga sojojin Iraki da mayakan Kurdawa da suka yi zuciya nesa a daidai lokacin suke girke kawunan su ake girke su a wajen birnin Kirkuk. Wani jirgin sama na dakon kaya ya yi hadari a Ivory Coast, kuma akalla mutum hudu da ke cikinsa sun halaka a yau Asabar.
To ko bayan kun gama jin labarin, za ku ji cewar wani kwamitin ECOWAS mai kula da shige da fice mutane da kaya a kasashen mambobi ya fara bin diddigin wannan batu saboda kaucewa hasarar da ƴan kasuwa suke yi sakamakon rashin samun damar yin hakan.
Kamar mutum ya dauko kaya waɗanda suke iya lalacewa, kamar wani tumatir da wani kayan gona waɗanda suke lalacewa, in aka bata mai lokaci kaga abun yana iya kawo mai hasara.
To duk da cewar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na iya bakin kokarinta na kawo ƙarshe wato cin hanci da rashawa a Najeriya, amma da alama akwai masu yi wa wannan yaki zagon ƙasa.
Ko me zakai cin hanci da ko me cin hanci ko me cin hanci duk abin da zakai din baka dan bada braba baya tafiya.
Muna kuma dauke da shirin sakon wato amsoshin sakonni da kuka aiko mana ko kuma tambayoyi da kuka mana, sannan kuma akwai sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kakkausar lafazi wajen ayyana cewa Iran ba ta mutunta yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da farisan kan shirin nukiliyar ta. Mr. Trump ya kuma za sabon takunkumi karin rajoyin juya hali na Iran dangane da ta'addanci. Rahotanni suka ce wato kama kafa da kawayen Amurka da ma wasu manyan cikin gwamnatin ta Trump suka yi ya sa shugaban bai yi fitali da yarjejeniyar ba baki daya. Da yake magana kan wannan mataki, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ya jagoranci yarjejeniya wato shawarwarin kulla wannan yarjejeniya da kakkausar lafazi, ya soki wannan mataki na shugaba Trump. Yace wannan shawara ganganci ne, inda aka fi ba da ƙarfi kan izza da aqida maimakon hujja ko shaida da ke bayyane. Hakan, inji Mr. Kerry, ya gurgunta ƙarfin Amurka, ya maida ita saniyarwa ɗaya cikin ƙawayenta, kuma ya tsananta hanyoyin warware rikicin da ake da Koriya ta Arewa kan shirin nukiliyarta. Ya kuma ya ƙara tura Amurka zuwa fagen yaƙi. Shi ma da yake magana a jiya Juma'a, shugaban Iran ya ce yarjejeniyar da Iran ta sanya hannu a kai da ƙasashen duniya shida a shekara ta 2015 ba za a iya warware shi ba. Sakataren tsaron Amurka John Mattis yana kira ga sojojin Iraki da mayakan Kurdawa da aka jibge a bayan garin Kirkuk mai arzikin mai da cewa suka yi zuciya nesa, yayin da jami'an Kurdawa suke ci gaba da kashe din dakarun Iraki suna shirin kai musu farmaki. Jiya Juma'a, sakatare Mattis yake cewa ƙara ɗamarar da sassan duka biyu suke yi ya sa Amurka tana mai da hankali a kan rikicin. Yana gargaɗin ƙawayen Amurkan duka biyu cewa yanzu ba lokaci ne da za su kau da hankalinsu daga babban faɗa da ke gabansu, wato yaƙi da ƙungiyar ISIS a yankin ba. Ba za mu fara faɗa da junanmu ba, Mattis ya ga manema labarai yayin da yake dawowa nan Washington daga cibiyar kula da yaƙe-yaƙe ta Amurka da ke birnin Miami, jihar Florida. Wani jirgin sama na dakon kaya ya yi hadari a Ivory Coast yau Asabar, kuma akalla mutane ko kuma ƴan kasar Moldova guda hudu suna daga cikin waɗanda suka halaka lokacin da jirgin ya yi hadari cikin teku dab da gabar ruwan kasar, kamar da yadda ministan tsaron kasar ya yi bayani. Minista Siddiqui Diakite ya ga manema labarai cewa wasu mutane shida cikin jirgin sun ji rauni, cikinsu har da ƴan kasar Faransa hudu. Majiyoyin tsaro daban-daban sun ce mutanen jami'an sojin kasar Faransa ne. Wata mujerar sojin Faransa ta ga kamfanin dillancin labarai na AFP cewa rundunar sojojin Faransa ce ta yi shatar jirgin domin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Jirgin wanda yake dakon kayan sojojin na Faransa, yan sanda suka ce akwai mutane 10 cikin sa wanda ya fantsama cikin teku kusa ko kuma dabda babbar tashar jirgin sama dake birnin Abidjan yayin da yake ake ruwan sama kamar da bakin kuriya. A halin da ake ci kuma an kashe akalla mutane 7 wasu 10 kuma suka jikkata sakamakon fashewar nakiyoyi da aka nasa cikin wata mota a wata muhimmiyar mararraba a birnin Mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau Asabar kamar da yadda aka ji daga bakin jami'an kasar da kuma shaidun gani da ido. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. A Myanmar jami'an sojojin kasar sun ce sun fara bincike kan take-taken dakarunta a jihar Rakhine inda ake zargin sojojin kasar da aikata munanan cin zarafi babu kyan gani kan tsiraru musulmi na kabilar Rohingya. Dubbai sun yi gudun hijira zuwa makwabciyar kasar Bangladesh tun a ƙarshen watan Agusta. Abin da ba a sani ba shine lokacin da sojojin za su bayyana sakamakon wannan bincike. Za mu saki rahoton a hukumance idan muka samu cikakken bayani kamar yadda wata sanarwar da rundunar sojin kasar ta bayar. A yayin da matsalar zamantakewar take ƙara tsanani, tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Kofi Annan yana kiran da aƙyalan 'yan ƙabilar ta Rohingya su koma muhallansu. Mista Annan, wanda baya-bayan ya jagoranci wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin na Myanmar, ya faɗa a kwamitin sulhu jiya Juma'a cewa 'yan ƙabilar Rohingya suna buƙatar taimakon su koma muhallansu, ba a tura su sansanonin 'yan gudun hijira ba. A Siriya, ɗaruruwan farar hula ne suke gudu daga birnin Raqqa a daidai lokacin da ake tsammanin mayakan da suke samun goyon bayan Amurka za su yi kukan kura na sake kwato birnin daga hannun mayakan sa kai na ISIS. Mazauna birnin sun ce mayakan sa kai na ISIS suna ta miƙa wuya a 'yan makonnin baya-bayan, duk da haka suna ci gaba da riƙe wasu sassan birnin da suka haɗa da babban dandalin wasa da kuma asibiti. Galibin waɗanda suka tsere daga birnin sun rame bayan faɗan da ake yi na watanni ya ritsa da su. Tun cikin watan Yuni ne dakaru 'yan hamayya da ake kira Syrian Democratic Forces waɗanda Amurka take mara baya suke fafata da ISIS a birnin, kuma sun kama fiye da kashi 80 na wannan birni. A halin da ake ciki kuma Turkiya ta tura sojojinta zuwa lardin Idlib na Syria a zaman wani bangare na matakai da take ɗauka na kawo ƙarshen fada da ake yi da kuma iko da mayakan sa kai suke yi a yankin. A duk fadin arewacin jihar California nan Amurka, inda wutar daji take ci babu kakkautawa kusan mako ɗaya yanzu, har ma ta halaka akalla mutane 36, ta ƙona gine-gine sama da 6,000 kuma. Mazauna yankin suna duba irin hasarar da suka yi, da dama daga cikin suna yi wa Allah godiya sun tsira da ransu. Wurare na farko da wutar ta fara barna ta lalata illahirin masana'atar har hada barasa, amma ta kyale tebur da wurin zama a kofar ɗakin da ake aunata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, matsalolin shige da fice na mutane da kaya a kasashen ECOWAS na ci gaba da zama babban kalubale musamman ma ga 'yan kasuwa. Kwamitin ECOWAS mai sa ido akan wannan batu ya tashi haikan yana bin diddigin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalolin wadda ke sa 'yan kasuwa suna fadawa cikin hasarar makudan kuɗaɗe a kan iyakokin ƙasashen. Ga wakilin Musulun Bamuni Barma da ƙarin bayani akan haka.
Kai da kawo ba tare da fuskantar wata ƙuntatawa ba, wani 'yanci ne da ƙasashen ECOWAS suka yi tanadi wa ɗaukacin talakawan yankin ta hanyar yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu kafin daga bisani su kafa hukumar task force domin ta sa ido a kan yadda ake gudanar da wannan tsari. Sai dai da yake bayani a taron bitar wannan hukuma, kwamishinan kungiyar sai dawo Lawali Shaibu ya ce har yanzu matakin na fama da turjiyar wasu jami'ai a kan iyakoki.
Da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan ECOWAS da ma'aikatan wakilan ƙasashe suke yin aikin kuma sau da yawa halau suke cin amfanin rashawal. Duk shawarar da za su kawo sun sanya da su yi su kewaye ta su ci gaba da yaudarar 'yan kasuwa da masu zuwa da zauwa. Shi ya sa aka ce to yanzu a nemi wanda ba su bane masu aikin, ba su bane masu cin ribar ɓannar da ake yi. Su waɗanda mutane mambarkin ECOWAS ba ruwansu yawanci sun yi muƙamin wannan sun ƙare, ba sa tsoron wani, kuma sun san duka manaƙisar da ake yi.
Yawaitar tashoshin bincike tsakanin wannan ƙasa da waccan da jan kafar da ake huskanta kafin sakarwa motocin jigilar fasinjoji da na dakon kaya hanya wani abu ne da ake dangantawa da dalilan tsaro. Sai dai masu kai da kawo na cewa akwai alamar wuce makaɗi da rawa sakamakon koma bayan da matakin ke haddasa wa sha'anin tattalin arziki, in ji Muhammadu Tuni, jami'i a ofishin Profab na kungiyar ECOWAS.
Ba mu cewa a bar control saboda harkar security, amma kaga kamar mutum ya dauko kaya waɗanda suke iya lalacewa, kamar wani tumatir da wani kayan gona waɗanda suke lalacewa, in aka bata mai lokaci kaga abun yana iya kawo mai hasara, ko kuma dabbobi waɗanda kaga in anka tsaida su suka dade kaga suna iya su rishin lafiya, ko kuma waɗansu ma su mutu dan mun sha ganin lokacin da waɗansu suke mutuwa kamin akai su kasuwa, kaga yana jawo hasara.
Rashin hukunta jami'an da aka kama da laifin cin hanci da karbar na goro a tashoshin bincike shine musabbabin halin da ake ciki a yau. Irin wannan al'amari ne yasa wasu masu hada-hada watsi da wata gayyatar kungiyar ECOWAS a yayin wani zagayen da ta gudanar a kasashe da dama na yankin a can baya, saboda a cewar su abin tamkar taron a shashayi a watsi ne. To amma kwamishina Lawal Shebu ya ce
kun san yau fiye da shekara 20 ake wannan zancen ana kuce-kuce a cika takardu, yanzu ana so a ƙetare a huta daga zancen cika takardu na banza. Allah ya yarda za su ba da hanya ta ƙwarai, su ne za su faɗi yadda za a yi a magance wannan matsaloli da kowa yana shan su, kuma kowa yana jajan su. Kasuwanci zai bunƙasa, kuma talakawa da ma ma'aikata da magabata duka na ƙasashen ECOWAS za su ji daɗi idan kowa yana jajan wannan abu. Mahuta ce kawai ba a samu ba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To mai yake an ko abokan ku yin marta da firkan mu ku yaginta bata yancin.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. A Najeriya kuma shelar yaki da cin hanci da rashawa da danna haƙoƙin jama'a na cikin batutuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya alƙawaranta wa al'ummar Najeriya. To duk da yake gwamnatinsa na iya bakin ƙoƙarin ta wurin tunkarar wannan matsaloli, ga dukkan alamu akwai masu zagon ƙasa da kuma mai da hannu agogo a baya, wanda hakan da yake buƙatar taimakawa shugaban a wannan yaƙi. Ga wakilinmu Lamidu Abubakar daga yankin Niger Delta da rahoto akan haka.
Da dama dai 'yan Najeriya na jinjinawa shugaba Muhammadu Buhari wajen tunkarar waɗanda ake ganin sun gagara a da bayan an gano hannuwansu dumu-dumu a badakalar sama da faɗi, ko dai a gwamnatance ko kuma a wasu kafofin hada-hadar tattalin arziki a ƙasar, kamar misali bankuna. Hawau Adams Mahmud, yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa ce a ƙasar.
A takaice, kafin mu zo mu yi zaɓe, mun san cewa shugaban ƙasar da muka zaɓa mutumin kirki ne mai adalci, mai son ya yaƙi corruption na Najeriya, tunda corruption ya yi a Najeriya. Ba wanda bai san corruption ya yi a Najeriya ba. Ko me za ka yi cin hanci da ko me cin hanci duk abin da za ka yi, din ba ka dan ba da braba baya tafiya. Misali, ina da ɗade gama ABU Zaria, amma ya sami EFCC din nan, Allah kan ya samu sai da muka kashe kuɗi yafi abin nan, wanda kuma hakan bai kamata ba.
Kusan dai har yanzu babu inda ba a kuka sama da faɗi da walawala a fanni da dama a ƙasar. Bankin tanadi na ASU Savings and Loan a Najeriya na ɗaya daga hukumomin gwamnati da masu lura da al'amura ke nuni da cewar akwai buƙatar shugaba Buhari mai yaƙi da cin hanci da rashawa ya bincika a dalili na zargin cewar wasu biliyoyin nerori sama da 70 an yi walawalarsu, wanda kuma alƙaluma da hujjoji suka tabbatar, inda kuma bayan wata mata Maimuna Aliyu da ke zaman tsohuwar babbar daraktan kasuwanci da zuba jari na bankin ta fallasa, wannan badakala ke fuskantar cin zarafi a halin yanzu. Madam Maimuna dai ta yi zargin cewar hukumar bankin ASU ta gama kai da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC domin firgitata, inda ma ta ce tuni hukumar ta ICPC ta aike da wata takardar buƙatar ta dawo da wasu kadarori da aka bata bashi a bisa ƙa'ida, yayin da take aiki a bankin na ASU Savings, kuma ta ce tana biyan bashin kamar yadda doka ta tanada. Ga abinda Maimuna Aliyu ke cewa,
ina zamana kawai sai na samu wasika daga ICPC akan cewa za su kwace min filaye da na siya a hannun banki. Ni kuma a gaskiya ban ma san cewa an kai ƙara na ba, batun wannan filayen ban san waye kai ƙara na ba. ICPC kuma basu gayyace ni ba ma su zo su ji daga gare ni me ake ciki, kawai sai na samu wannan wasika. To ni abin gaskiya ya ban mamaki dan ana wa tunanin an wani ya kai karanka ya kamata dai a baka daman ka zo ka kare kanka, amma ba ai wannan ba duka.
Yanzu dai Maimuna Aliyu dake ciki da daman waɗanda wa Allah ke fuskantar ire-iren rashin adalci da musgunawa, na fatar masu fada aji a Najeriya su gaggauta daukar matakan da suka kamata domin kaucewa hanzarin wasu dake da aniya fallasa rashin gaskiya. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To madalla a gaida Lamido Abubakar. Sai dai kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sako.
Sai aka waye gari masu koya ma ƴaƴanmu daga matan minista, matan commissioner, matan director, matan wace ce su ake kaiwa. In ka je makaranta sai ka esu cikin inuwa, ana ba yaro nono, ana magana a adashe, ana saka, yara na cikin yaji suna ta wasa, suna ta jeje, ba koyi ba, koya musu kalmi ba.
Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, sai dai kada shafa ana yin waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 10:11 kenan da minti 17 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Adamu Umar Iyanga, ƙaramar hukumar Taura, jihar Jigawa, da Malam Ruwanu Sa'idu Gayari, masu son jin taƙaitaccen tarihin masarautar nan ta tsibirin Dogon Dutse da ke Jamhuriyar Nijar. Za kuma aji ansar tambayar ɗan Asabin Musa Bauchi, mai son bayani kan agogon GMT da alaƙarsa da agogon yanki. To bari mu fara da ansar tambayar ɗan Asabin, mai son bayani kan agogon GMT da alaƙarsa da agogon yanki. Idan Malam ɗan Asabin na saurare, ga ansarka kamar yadda muka sha bayarwa a baya. Na farko, ko kuma a taƙaice, GMT na nufin Greenwich Mean Time, wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shi ne, duniya a mulmule take kamar ƙwallo, kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau ɗaya, wato kowane wuri a doron duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantara da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe cak da zarar 12 rana ta yi, to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru: au inuwar sandar ta ɓace kwata-kwata, au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak. Don haka mutanen da, musamman ma na ƙasar Masar, sun lura cewa akwai alaƙar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci. Sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira, ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya, wanda ake kira digiri. Kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya. Kuma da yake duniya a mulmule take kamar ƙwallo, sai aka ƙaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar ƙololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya bulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu. Sai aka samu wannan ƙaddararren layin suna North and South Pole da Turanci, wato sandar arewa zuwa kudu. Sai kuma aka ƙaddari wasu layuka da suka yi da'ira maƙwallon duniya masu gittawa daidai ƙololon sandar da kuma gindin sandar. Aka sa musu suna longitude. Aka kuma ƙaddari wani da'irin layin da ya raba ƙwallon duniya gida biyu sama da ƙasa. Aka sa musu suna equator. Aka ƙaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan equator ɗin, ko a ce arewa da kuma kudancin equator, masu nisa daidai tsakanin juna. aka sa masa suna latitude. Sai aka ayyana equator a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin degree sifili ko babu. Haka zalika, ɗaya daga cikin ƙaddararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a Greenwich kuma aka ƙaddari shine masomin sauran longitude ɗin. Wato aka ƙaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba, wato kamar yadda shi ma equator ɗin bai ci ba. Kaga kenan layukan longitude da latitude na gamuwa a duk inda aka dafa a doren duniya muddin aka auna kowanne daga mafarinsa. Don haka za a iya gane duk inda mutum yake a doren duniya muddin aka san longitude ɗin wurin da kuma latitude ɗin wurin. Da aka zo batun lokaci kuma sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar ƙwallon duniya sau guda, wanda kuma ke nufin digiri 360, kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360. Da haka sa'a guda daidai ne da digiri 15. Wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa kuma canjin yanayi bai shafarsa. Wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci. Misali a yanzu karfe 11 na safe a Washington shine karfe 4 da agogon Najeriya. Nan gaba kuma karfe 10 agogon Washington ne zai zama karfe 4 da agogon Najeriya din. To amma shi agogon Greenwich babu ruwansa da wannan canjin saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana. Da aka gane hakan a shekara ta 1884 sai shugaban Amurka na lokacin Chester Arthur ya kira wani taro a nan birnin Washington inda duniya ta amince da ma'aunin lokacin da ke Greenwich a matsayin ma'auni na ƙasa da ƙasa. Shi dai layin longitude ɗin da aka maida shi wurin fara kirga lokaci na kowace ranar, wanda don haka ne ake kiransa prime meridian, wato da'irin farko, ya ratsa wani ɗirkekin tabarau mai hangen nesa da ake kira transit cycle. Shi dai transit cycle wani masanin kimiyyar taurari mai suna George R. ne ya gina a shekara ta 1850. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Adamu Habu Umar Iyanga da Malam Rilwani Sa'idu Gayari masu son jin tarihin masarautar tsibirin Dogon Dutse da ke Jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, to ga ragowar ansarku. To amma saboda abin ya ma'ana, mun ɗan koma baya don ɗauko babin na ƙarshe daga tushe ga Alhaji Sanusi Tambari Jaku da ƙarshen ansarku.
Wanga kanton na Dumega da wanga kanton na Nasarawa, kanton ne na Arawa. Mutanen talakawan Arawa ne, masu garuruwan Arawa ne, amma sai Nasaru sun ka kashe sarautar Nasarawa da farko sun ka zuba ta cikin ta ciburi, kuma da baya sun ka kashe ta Dumega sun ka zuba ta cikin ta ciburi. Shi ko sarautar ta ciburi wanda ke rike da ita Gubawa, kuma ƙasar tasu Gubawa, akwai Gubawa da yawa kuma akwai Arawa. Ka gane ku? Shi yasa yanzu ita sarautar ta ciburi ta yi girma tunda ta kumshi tsohin sarauta uku da ciburi da Dumega da Nasarawa ajiyar take.
Yawa, to Alhaji, su Arawa ana kwatanta cewa sun fito ne daga wajen Borno, su kuma Gubawa daga wajen ina suka fito?
Ba cewa an kai Arawa sun fito da wajen Borno ba, cewa an kai kakansu wanda shi ne wato asalinsu. Ai, cewa ake cikin tarihi nasu na kansu da tarihi wanda an ka rubuta, an ka ce akwai wani ɗan sarki na Borno da ya hito da gabasun da Borno gabas take da tawagashi. Da ya zo nan sai ya iske Hausawa ne ya iske, kuma Hausawa nan da ya iske suna da caga biyu ba su kai ga kunne ba. Lugu nan ne babban garin su ma inda ake zancen wannan sarauniya ta Lugu. To su wannan bare-bari na Borno da sun ka zo sun ka bakunto ma waɗanga Gubawa, sun ka zauna tare da su sai sun ka armi ɗiyansu. Shi ɗan sarkin na Borno sai ya armi ɗiyan sarki na Gubawa ya samu ɗa da ita, ɗan nan shi ne aka zama. To wannan aka zaman shi ne muharin wato sarautar tasu da ya ƙarfi ta koma ta iyalin aka zama kenan, iyalin Arawa. Su waɗanda sun ka zokin da sun ka samu da an ka samu wannan yaro aka zama, sai an ka ce to a mai caga irin ta uban shi to sai raunna gare su an ka sa wata mace ta yi rahoto tana nan tana rahoto sai ta fadadi wani cikin bakin nan da sun kaso shina wanka sai ta diba huskar shi sai ta ga caga biyu sun kusa kai ga kunne to cagan nan biyu na mutanen daura ne ko Hausa na daura na tare da sarkin dan sarkin Borno koko caga ce ta mutanen Borno sai dai ta ga caga biyu sai ta zo ta ce ma masu yin caga ai waɗanga mutane caga biyu gare su kamar namu namu ba su kai ga kunne ba amma nasu sun kai ga kunne sai an kai caga biyu fiu su ne caga arawa ka gane ko to kaji muharin kenan su waɗannan sun kaza arawa wato kamar ɗiyan mata bisa ga gubawa kaji
to a ƙarshe su gubawan nan asalinsu dama nan suke ko kuwa daga wani yanki suka fito
ɗan ƙaramin tarihi wanda mun ka sani su gubawan nan sun kashi kashi biyu akwai masu yin harshen Hausa kuma akwai wasu masu yin harshe na Absanci su guba wannan yan in kai wajen Bonkuku wajen Filinge kana samun gubawa kamar Bonkuku ma cewa an kai gubawa ne azzam ne sai Abdullawa sun ka zo sun ka zamna tare da su sun kai arme sai sun ka samu zara'a ta Bonkuku Abdullawa waɗannan na Bonkuku su ma suna cewa kakanninsu mata gubawa ne to gaji su cikin gubawan ma akwai masu yin Hausa kuma akwai masu yin zabarmanci kuma akwai masu yin Absanci na wajen Bonkuku sun hauni ce sun mai da kansu ma kamar Absanawa ne su suna da tabi'a irin ta Absanawa amma waɗancan da sun kai yawa su ne na can wajen Dogon Dutse da Lugu da gusuncin ƙasar Dogon Dutse su ne a can su waɗannan gubawan ina sun kai to ban sani ba amma harshen Hausa suka yi asaliyarsu harshe na Hausa suka yi
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Sanusi Tambari Jaku daga jamhuriyar Nijar da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da aka aiko mana. Saƙonmu na farko na cewa matakin koran malaman makarantun firamare 20,000 da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka ya yi daidai ya dace saura jihohin ƙasar su biyo bayanta domin Hausawa masu azancin magana sun ce fataucin da babu riba zaman gida ya fi shi daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Wannan sako na cewa muna kira ga al'umman kasar Liberia muna fatar za su karbi sakamakon zabe don samun zaman lafiyan kasar su. Sako daga Ibrahim Rabilu Tsafe da Muhammadu Baban Yusra gusa jihar Zamfara. Sako daga bana cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya ma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufai da ya rika sara yana duban bakin gatari don koran malaman makaranta sama da 20,000 da yake faman yi ba tare da neman musu ayyukan yi ba bai kamata ba saboda in shi ne a yau gobe ba shi bane. Sako daga Muntari dan Ma'azu Baban Khadija Jikan Kande da Aminu Kano Maida Garko da Abubakar Sabiu Sabuwa Katsina. Sako mu na ƙarshe na cewa kalaman da uwar gidan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi akan asibitin fadar shugaban ƙasa da walakin Goro Amiya daga Usaina Alhaji Umar Fulaiba Gashuwa. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya amfani da kakkausar lafazi wajen ayyana cewa Iran ba ta mutunta yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da farisar kan shirin nuclear ta. Amma a martani tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry wanda ya jagoranci shawarwarin ya ce wannan mataki ganganci ne.
To madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokacin sai an ci ma an jima can da dare za ku ji mu da wasu sauran rahotanni da sauran shirye-shirye. A madadin Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Jonah Baba Yakubu Kirki sallama da ku a huta lafiya sai an jima.